Yan uwan mutanen da ke hannun ɗan ta'addan dai sun yi tattaki zuwa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya da ke babban birnin tarayyar ƙasar Abuja a ranar Alhamis, wanda ke kasance kwanaki na 17 da yan uwan suke tsare a cikin daji ba a san yanayin da suke ciki ba, inda suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar da ta dube su da irin rahama ta fito musu da yan uwa. Wannan tattakin dai na zuwa ne ƙasa da kwanaki uku da wasu daga cikin yan uwan mutanen da ke tsare a daji suka ba da wa'adin sa'o'i 72 gwamnati ta kubutar musu da yan uwa nasu a wata ganawa da manema labarai. Aliyu Mahmud wane ga wata mata wacce ke tsare a hannun yan bindigar a daji.
Yar uwata wanda ita ce mai cikin wata 7 wanda take hannun wannan yan ta'adda. Muna cikin halin haƙula, muna cikin tashin hankali na fiye da misali, kuma abu da mun dangana shi da Allah tunda shine mai yi su wanda aka daura mana nauyin wannan abun ya nuna kaman sun yi biris da shi a dai yadda muke gani, amma fatan mu shine abun da bamu sani bai kasance, kuma suna tabbaka wani abin da za a zo a samu mafita akan halin da aka samu kai. Ina kiran gwamnati da babban murya akan su duba su ga al'amarin da wayannan bayin Allah suke ciki.
Kazalika ga wasu ƴan uwa ga wasu daga cikin waɗanda ke tsaron a daji da bayani kan yanayin zama daddar da suka shiga sakamakon dauke ƴan uwan su da aka yi.
Sunana Fatima Zahra Kasim, ina da ɗan uwa a ciki. Ina roƙon gwamnati dan darajar Allah su yi hakuri su duba mu akan matsayin ɗan ƙasa da kuma ƴaƴa. Mu zo a zauna duk abin da zai yi, saboda mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu. Gwamnati ta sani, mu ba mu sani ba.
Ni sunana Dr. Ba'abba Muhammad, miji ne da ɗaya daga cikin mutanen da aka kama aka ɗauka a wannan guri na AK-9 train da zai je Kaduna daga Abuja. Ba wanda ya tuntuɓe mu, wato tun daga farko washe garin ranar da aka yi wannan attack suka kira mu suka nuna mana kan cewa suna nan lafiya, amma from yadda suke magana mun fahimci kan cewa an ba su siffan abin da ma za su faɗa. Tun daga wannan ranar nan ba kuma ƙara jin wani magana daga gare shi.
Sunana Aminu Lawal Otman, ni ɗaya daga cikin family na waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma mun zo ne mu gabatar da kukan mu zuwa ga ita wannan hukuma a matsayin ta na mai kare ƴancin ɗan adam, kuma mu isar da kukan mu da kuma roƙon mu zuwa ga shi mai girma shugaban ƙasa Baba Muhammadu Buhari don ya zo ga cigi wannan al'amari don su cece waɗannan ƴan uwan mu da aka yi garkuwa da su.
Sunana Idaya sisters ina guda biyu ne suke cikin wanda ake kidnapped a cikin Kaduna Abuja bomb attack da wadda terrorists suka attack on the 28th of March 2022. Tried arrest, no reaching out to the government, no reaching out to the authorities that are involved. Kuma ai yanzu bamu ga abin da suka mana ba. Akwai mutanen da under urgent medical attention, muna da matan da tana da cikin wata 7, muna roƙon gwamnati na Nigeria, muna roƙon president Muhammadu Buhari dan Allah ya duba wannan abun a matsayin uba.
A inda wasu ƴan uwa ga waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, da ma wasu ƴan Najeriya ke ganin gazawar gwamnati wajen yaƙi da matsalolin tsaro a ƙasar. Tsohon shugaban Najeriya General Abdulsalami Abubakar ya bayyana cewa
ba shakka jama'a suna ganin gazawar gwamnati da ƴan masu aikin tsaro, amma ga gaskiya halin da muke ciki, masu tsare mu aiki ya yi musu yawa, ce idan mu ya yi yawa ba ya jin mai. In ka duba yanzu a jihohin da muke da su a Najeriya wurin 36 ka haɗa da Abuja, babu inda sojoji da masu aikin tsaro ba su yin wani aiki akan maganar tsaro. Kuma abin takaici shi ne in suna fama da ƴan ta'adda, sai ka ga wasu tsirarru kuma sun fito masu yin sata, masu yin kidnap ne, sabili da ka gaskiya aiki ya musu yawa. Ni alawa ganin ni da kai ko ke muna da taimako da ya kamata wanda za mu iya bayarwa a sabili da maganar tsaro.
Dima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.